sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Likitan shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Juma'a cewa an cire wani ƙurjin fata daga kirjin shugaban a watan da ya gabata na wani nau'in cutar dajin fata. Likitan fadar White House Kevin O'Connor, wanda ya yi aiki a matsayin likitan Biden da ya daɗe, ya ce an yi nasarar cire duk wani nau'in ciwon dajin, yayin da aka duba shugaban da aka saba yi lokaci zuwa lokaci a ranar 16 ga watan Fabrairu. O'Connor ya faɗa a cikin wata wasiƙa da aka fitar a ranar Juma'a cewa wani gwaji da aka yi ya tabbatar da cire ƙurjin nau'in cutar dajin fata da baya saurin yaduwa. Ciwon dajin wanda ba shi da saurin girma yana da sauƙin jinya idan an gano shi da wuri. Likitan ya ce wurin da aka cire ya warke sosai, kuma shugaban baya buƙatar wata ƙarin jinya. Amurka ta sanar da wani sabon ƙunshin taimakon soja jiya Juma'a ga Ukraine, wanda ya kai kimanin dala miliyan 400, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana. Wannan ƙunshin taimakon sojan ya haɗa da ƙarin harsasai na HIMARS da Amurka ke samarwa, waɗanda Ukraine ke amfani da su yadda ya kamata don kare kanta, da kuma harsasai na motocin yaƙin Bradley, motoci masu silke da kayayyaki da kuma sauran kayan kula da su, horo da kuma tallafi, inji shi. Za a ba da ƙunshin tallafin ne ta hanyar amfani da ikon shugaban ƙasa, wanda ke ba shugaban damar bayar da tallafin soja da ayyuka daga wurin ajiyar Amurka ba tare da amincewar majalisa ba a lokacin gaggawa, inji Blinken yayin sanar da tallafin. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya zargi makiya na ƙasar a jiya Juma'a kan jerin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan na guba mai muni da ta sa ɗaruruwan yara 'yan makaranta rashin lafiya, musamman 'yan mata a faɗin ƙasar. A wani jawabi da ya yi wa jama'a kudancin Iran da aka nuna kai zai ta gidan talabijin na ƙasar, Raisi ya ce makiya al'ummar ƙasar suna ƙoƙarin haifar da tarzoma a fagage daban-daban a ƙasar. Ya ce makiya Iran sun ce suna neman haifar da matsaloli a kan titina, kasuwanni da makarantu don kunyatar da al'ummar Iran. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar Iran ya bayar da rahoto a farkon wannan makon cewa Raisi ya ba da umarnin gudanar da bincike cikin gaggawa kan gubar da aka saka wa yara mata 'yan makaranta a sama da makarantu 30 a ƙalla garuruwa 4 tun daga watan Nuwamba, shi hadda birnin Qom mai tsarki na 'yan Shi'a na Iran. Wannan dai shi ne karan farko da shugaban na Iran ya yi jawabi ga jama'a game da abin da ake zargi guba ce da ta shafi yara 'yan makaranta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun tsarin mulkin ƙasar Belgium a jiya Juma'a ta tabbatar da yarjejeniyar musayar fursunoni da Iran, wadda za ta kai ga musanya wani jami'in diflomasiyya Iran da aka samu da laifi da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Belgium da aka ɗaure shi a gidan yari. 'Yan majalisar dokokin ƙasar Belgium sun amince da yarjejeniyar a watan Yulin bara, amma kuma an jinkirta saboda ƙalubalen shari'a daga wata ƙungiyar adawa ta Iran da ke gudun hijira. Kotun ta ki amincewa da matakin soke hukuncin kotun tsarin mulkin ta faɗi a cikin wata sanarwa da ta fitar. Ko da yake alƙalan kotun sun kuma bayyana cewa duk waɗanda aka kama da ake nema a miƙa dole ne su kasance suna da 'yancin shigar da takamamman ƙara a kotu. Amurka ta faɗa jiya Juma'a ta kakaba takunkumi kan wasu 'yan ƙasar Rasha 6 da ta ce suna da hannu wajen kamawa, gurfanarwa ko kuma cin zarafin shugaban 'yan adawar Rasha Vladimir Karamurza, wanda aka tsare a bara bayan ya yi magana a kan yaƙin Ukraine. Rasha ta kama Karamurza a watan Afrilun bara kuma ta ayyana shi a matsayin wakilin ƙasashen waje. A halin yanzu ana tsare da shi bisa zargin yaɗa bayanan ƙarya game da rundunar sojoji ƙarƙashin sabbin dokoki da aka kafa kwanaki takwas bayan da aka fara mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa Amurka nana ta kiran da ta yi na gaggauta sakin kara murza ba tare da wani sharadi ba, kuma ta kudura aniyar tabbatar da cewa yunkurin Vladimir Putin na rufe bakin masu suka biyu nasara ba. Takunkumin wanda ma'aikatan Baitul Mali da harkokin waje suka sanar ya shafi a Rasha da suka hada da Elena Anatolievna Leskaya, Andrei Andreevich Zadachin da kuma Danila Yurovich Mikhaev, saboda mummunan take haƙƙin bil'adama a ƙarƙashin doka Amurka ta Global Magnitsky.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu leƙa jamhuriyar Niger, inda zamu duba yankunan da ke kan iyakar da Najeriya, inda sha'anin tsaro ke ƙara tabarbarewa. To madalla, albarkacin babban taron nadin sarkin Dogarawa na bakwai a garin Dogarawa da ya haɗa manyan ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Niger da babban wakilin shugaban ƙasa da manyan ministoci da membobin gwamnatin ƙasar da gwamnonin tawa Maraɗi da Doso da kuma Sultan na Maraɗi Zindiyar da Agadez da kuma sarakunan gargajiya da manyan daraktocin ƙasa da sarakunan gargajiya da wakilai daga tarayyar Najeriya. An yi kira ga sarakunan gargajiya da su shafa wa jikinsu toka don magance kalubalen tsaro da suka yi wa kasar tarnaki musamman a iyakata da tarayyar Najeriya, inda 'yan bindiga ke sace dukiyar jama'a da yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa. Akan wannan, wakilinmu Haruna Mamman Bako ya shirya mana wannan rahoto.
Albarkacin nadin sabon sarkin Dogarawa Al-Kadri At-Tawal da ke kasancewa na bakwai a wannan masarautar da ya gadi Abdul Kadri At-Tawal, an samu halartar manyan fadawan fadar shugaban kasar jamhuriyar Niger da babban wakilin shugaban kasar Fumakwai Gado da ministocin kasar da sultan na Maraɗi da na Zandar na Agadez da gwamnonin jihohin Maraɗi Doso da Atawa da sarakunan gargajiya da manyan daraktocin kasar da shugabannin kungiyoyi masu zaman kanunsu da na ma'aikata da manyan 'yan siyasa da ma wakilai daga tarayyar Najeriya. An yi kira ga sarakunan gargajiya da su saka wa jikinsu toka don magance matsalar tsaro da tawa kasar ta jamhuriyar Niger zobe, musamman iyakar Niger Najeriya, kamar yadda gwamnan jihar Tawa Isa Musa ya yi kira a lokacin da ya ɗauki magana.
Sarki Alkata san da sani da kwai babban amana kuma ta biyu ita ce wadda tsakaninka da gwamnati, idan ka san duk matsalolin talakawa na wacce amana ta fara ta hannunka suke biyuwa su zo wajen gwamnati, haka zalika in gwamnati na da shawara in yana da sako ta hannunka zai bai shi ya je wajen talakawa. Kuma Allah ya sa ta hau sarauta cikin lokacin da ƙasar tana fuskantar babban matsala ita ce ta tsaro. Ina dokin misali wannan ya yi kinamu in mun ka taso tun daga bakin kwanni mun ka kai har duku-duku gusun dinnan, muna fama da ɗan iska ɓarai azzalumai waɗanda abinda suke yi suna kaiha suna ɗintar dukiyar mutane, bayan sun kwakwashe dukiyar mutane da yake ba cikin ƙasarmu suke ba can wancan gehe suke, sai suna kurɗuwa suna ɗaukan mutane suna kansu can ana yin ciniki kawai bisa shi, sai an ba su kuɗin fansa sarki ya kai da masu garuruwa da talakawa dole sai kun taimaki shugaban kasa mai girma Bazoum Muhammad Kokowa da waɗanda mutane sa'annan kuma al'ummar mu sannan hankalin ta kwanta a buɗe ido a buɗe kunnuwa a saurara wannan aiki babban aiki ne don saboda duk al'umma inda duk kwanciyar hankali ya zama to yana samun barazana to al'umma tana cikin matsala kenan saboda shi kwanciyar hankali ko arziki kuma shi arziki ba ka san daɗin shi sai ya kubuce maka kudi duk waɗanda sun kai kudi sun kubuce musu za ku gani sun koma kawo mahaukata to kan ni abinda mu koma begen kwanciyar hankali kenan sai kowa ya kama kuma babban nauyi yana ga magabata har ma da yanzu in doka gaba ɗaya sarakuna gaba ɗaya
a lokacin da yake mayar da jawabi da sunan kungiyar sarakunan gargajiya game da sha'anin na tsaro a wurin wannan wankan sarautar dogarawa sarkin Hamdullahi ya yi kira kamar haka
kuma sunan sarakuna muna roƙo ga mutane a yi roƙon Allah ya tabbatar da lafiya a ƙasarmu na Nijar Allah ya yake da waɗanda aka bi waɗanda a baya Allah ya kawo muna lafiya a ƙasar Nijar wutan da yake kone Allah ya sa ruwa ga wutan Allah ya taimake mu ya kawo muna zaman lafiya a ƙasar Nijar
a cewar mai baiwa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad shawara ta musamman Malam Zakar Umar wa shirin tubalin tsaro ya kamata kowa ya zama sojan kansa musamman 'yan Nijar da ke zamne a kan iyaka da tarayyar Najeriya domin a cewarsa lokacin da duk tarayyar Najeriya ta yi mura to sai jamhuriyar Nijar ta fara
kowa yanzu kenan sojin kanshi ne police din kanshi ne gendarmen kanshi ne kowa babu ƙasar da ƙarhinta ya kai ta tsare kanta ita kadai babu ita sai jama'a sun shiga sojawa ba su isa kayan yaki ba su isa yanzu kayan yaki ma ba su da wani amfani bannan da za a yi ba da kayan yaki ba ta haihuwar da kayan yaki kai yawa to mutane kowa ya hake kanshi wanda duk ya ga abu na bayar da shi bai hodi ga abubuwan nan da suke faruwa gidan makwabta kowa yana gani to shi makwabcin nan da yake cikin wannan halin kai dubara ka hishi ko ilimi ka hishi ko tsoron Allah ka hishi menene ka hishi wanda duk da wannan ya shiga cikin wannan abun kai kake tsammanin ba zai kawo gare ka ba to ya kamata don Allah mu nan kwani mu hi kowa zama bisa hadayi kamar bisa bakin reza ne muke zama da kadan ka motsa kana iya faduwa in kana tsaye bisa igiya to wallahi tallahi mu maida hankali abubuwan duk da muke gani gidan makwabta in ba mu kare kanmu ba kariya biyu ce roƙon Allah zauka addu'a kuma da kiyayewa da abin da ke shiga yana huta mu tashi tsaye mu zan kaman mahaukata mu tsare kanmu mu san abin da muke hodi mu san wa muke hada ma shi mu san abin da za mu dauka mu kai wani wuri me zai iya kawo kaman cika saka to ka gani duka waɗannan abubuwan su ne tsaro wallahi mutane su sani duk sanda Najeriya ta yi mura to Niger sai ta tara a sanda haka nan inda duk mura ya kama Najeriya to Niger sai ta yi tari in tana so in ba ta so
shirin tubalin tsaro ya tambaye sabon sarki na dogarawa Al-Kakadri At-Tawal ko ya yaji da kiran da aka yi wa sarakunan gargajiya a wurin wannan bikin wankan sarautar sa
tunan Allah ya kawo ga kujera abinda muke faɗa kan mutane kenan har ma dai baki iyaka saboda in game din koka ya kama wuta ta samu na karwa abubuwan da muke gani a cikin Najeriya makwabce mu tashin hankali mutane kullum ana zuwa ana ga mana ana ta mutane sun yi gudu sun tawo cikin kasar mu su kwanta sai da sai su koma saboda kwana ya gagare su a can to wallahi muna jawo hankalin hakim mai duk inda muka ga muka taru kai ba a wata ban kira hakim ba surtu na bakin iyaka musamman muna tare da OEM tana taimaka mana suna zuwa ana ƙara waye musu kai abinda duk suka gani hakim mai su zo su bi saboda su ne kunnuwan mu su ne idanun mu an ba su sabulin ne saboda in sun kaga wani abu su kira mu an ba mu sabulin ne follow duk hakimin da aka gani bakin iyaka babu wanda OEM ba su ba wannan sabula ba saboda ne saboda abu da suka gani hakimi kai ya tsaya in baya da lambar sarki yana da tafrife ko yana da CB ko yana da komisariya akwai komisar na dogara akwai na can bakin iyaka a gidan gabas
ana iya kamar kuna da wasu yan gudun hijira ke cikin yankin ku daga Najeriya
eh suna shigowa kwarai ko nan bakin iyakan nan kure ga su zo mutane da dama da iyalin su wallahi ana ga mu kullun saboda ba kwana ma suke yi sai dai da sahi su ko mutane da dama da mata da iyali suke zuwa sai dai su koma da wata baya saboda kwana ya ga grace ta Allah dai ya kyauta Allah ya kawo sauki kuma gaskiya saboda Najeriya kasar mu makwabciya tana cikin wani irin hali to wannan halin da take ciki muna addu'a Allah shi yayi muna shi Allah shi yayi mata shi kuma ka Allah ya kawo mana shi
sai dai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ɗan bindiga suka kashe mutane biyar a garin Jeman Najeriya ta karamar hukumar mulki Leda a cikin jihar Sokoto dake iyaka da Jema ta Janguriyar Nijar da makuyar noma ce ta zama iyakar kasashen biyu da ta raba garuruwan biyu kamar yadda wani mutumin garin ya yi mini karin bayani ta wayar salula
yanzu mutum hudu suka kashe bayan sun ji mu waɗancan biyu suna galme yanzu haka yanzu ya ake ciki nan garin ya ake ciki yanzu za a ta yi zana iza su yanzu nan to wannan mataki an ka doka su waɗanda suka yi wannan ɗanya aiki an kamo su ko kuma suna yana yanzu haka sun tsere sun yi daji to watakila yalla ko kun sanar da hukuma don ta gaugauta kai musu hormaki a kamo su to yanzu ya mutanen garin suke ciki ana yacca garin ana zaman dardar ake koya ake ciki
lokacin hira da kuka saurara mutum hudu ne aka gano sun mutu daga baya ne aka gano na biyar ya kwanta dama yayin da mutane biyu da aka jima rauni sosai ke can asibitin ƙasa da ƙasa na garin Galmi a cikin gundumar Malbaza a cikin jihar Tawar Janguriyar Nijar rai kwakwai mutu kwakwai
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin wakilinmu Haruna Mamman Bako Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio muryar Amurka barkanku da warhaka barkanku da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da dan gari shirin da dan gari shirin da ke duba akan al'amura musamman ma kauyuka ko garuruwa masu tasowa shirin da a cikin shi ne kukan ji labarai da rayuwar da waɗannan garuruwa suke ciki har ma da kalubalen da suke fuskanta domin tattauna matsalar kai ta wajen mahukunta domin neman samun mafita a wannan makon shirin dangari mai gabatar da shi suna na Mansur Sani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan gari da muka kawo ziyara da ake ce ma Adarawa assalamu alaikum mai gari sai a gabatar da kai da suna da matsayi a wannan yanki da muke tare da kai zama sauraron radio muryar Amurka
Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na farko dai ni ne mai galan Adara Sha'ibu Iro.
Mallam Sha'ibu yaya aka ji da jagorancin al'umma?
Barka ka dai alhamdulillah alhamdulillah yau da an ce kai ke gaba to an ce sai ka sa hakuri. Masha Allah alhamdulillah da ni da jama'a muna nan mana ta zama hakuri yammu da su.
Kai ne mai gari na nawa a wannan gari ka gaje ta ne ko kuma zabi aka yi ko kuma yaya ne abin yake a takaice
wannan gari lalle ni ne mai gari na a gidanmu ni ne na biyar na gaje ta ne amma kuma da yake lokaci ya canza sai da aka yi zabi
can ainihi zura uku ke shugabantar wannan wuri yanzu kuma daga baya zamani ya zo da sai an yi zabe duk da haka nan da aka ci gaba da rukun
gidanmu ne ke jagorancin
za ka iya tuna lissa hamman takaitaccen waɗanda suka riƙe wannan gari na Adira
akwai su akwai kakanmu wanda ake ce ma Danbuku daga Danbuku dan kawo kunya ce yake ji sunan shi na Abubakar ne yake ji amma saboda Solakai matan ɗaya su ne ke ce Buku muhalin dan bukun kenan amma dan shi da farko babban kuma Haruna Haruna dan buku daga shi sai baban wanda ake ce ma Ira dan buku to lokacin da ya abin nan an dai rukon kwariya rukon kwari shine wanda ya shiga tarihi na hudu na rukon kwariya bayan shi dada akai zabe ni aka zabe ni Allah sani nake darban in jagoranci jama'a garin Adara
wannan gari na Adarawa zai kai shekara nawa da kahuwa kuma waye kafa
to wannan gari a takaice da yanzu nan daga hawa nan ba sa tudu 1940 aka taso lokacin da aka yi cin ruwa aka kuma na sama da can gangare ake
tumara ta
shi ma biyo ta ruwa da suka taddo mu ai da tarihin gudanar da mu da tarne da radi ruwa da suka koro mu wala kaji abin da na sani kenan daga wannan lokaci abin da ya can baya a takaice a can dai aka yi shekara da ta kai 100 a can gangare kenan da wanda lokaci zuwa yanzu wajen 140 da wani abu yawwa wala
to wannan gari da ake ce mashi Adarawa me ake nihi da Adarawa kanta
yawwa wannan gari ake ce mai Adar ainihin mutanen daga Adar din suke
yankin tawa
yawwa
buzaye ne su koko
da buzaye dan melange ne akwai buzaye akwai gobirawa su ma duk daga can waje ainihin duk aka taso a lokacin da wannan gari ya samu wannan suna Adara da ai makiyaya ne kakannin makiyaya ne ke zuwa nan ne suna kiwo da basashen su inda muna ta gabato kuma sai su koma to kwance tashi mutanen dan Karisa nan suna noma nan wajen da lokacin da damuna ta musu ya tashi to haka kai ana dan tsayawa sai an shuka ta har haituwa to sai basashe suna ci da suka ga dai ana yawan yi masa banna mutanen nan sai suka ce kai za mu tashi Adara ga mu bar musu wurin nan ka ji dalilin suna Adara
sai sunan ya
sai zuwa rinka cewa Adara ba zaki ce Adara ka ji muhalin tarihin Adara kenan
to wannan gari na Adarawa mutane 100 nawa ne koko san kai dubban nai nawa
to ga yanzu da mun kai 4000 da dan wani abu
mai gari kana da mutane
akwai mutane gaskiya tabarakallah tunda a lokacin da aka yi an dumul kwambene da aka yi resan sama mu 300 da wajen 600 da wani abu ne yanzu ko kaka
an ƙara
mun ƙara garuwa
da maza da mata da yara da manya su suka hiyawa a yankin
ka mata sun hiyawa to an ga zamani ma ba sai ma an gayi ba mata sun hiyawa
to su a ne ne ke cikin garin kaman ma'aikata wani irin aika aka yi na hannu noma kiyo me ya kwacewa a wannan yanki
to ga yanzu da noman na shi ya kwaciya akasari aka kasa kishi 100 to kishi wajen 70 zuwa 80 don noma ne kiyo ana yin kiyo ba dai sosai ba
da matasan duka koko
duka dole noma tushe arziki
to bangaren ci gaban gari akwai wutar lantarki a garin ka akwai famfo na ruwa
to lalacin ci gaban gari sune da ake cewa ai sune ma dai ainihin bareki
sune birni
ko ba haliwa to lalle akwai wuta akwai ruwa mun ba saudace mu ba ko ba haliwa me ba saudace mu ba kaga ruwa yanzu na ruwa in ba daddare ka tashi ba zuwa ƙarfe 2 abinda ya zo ƙarfe 4 ba ka samu ruwa ka gani baya ba zani ko ba ko ina ke da famfo bai wace gida mai aske gidan ya kai 20 ma mai famfo
cikin
dubban nan gidaje ga ko akwai sora
ba aiki da rija
suka ba rija tana nan yanzu masu wanda Allah ba hali suna yi cikin gidajen su dole to akwai ta cikin gari wanda ke garin mu guda biyu da baki sake da furaji yanzu suna aiki da baki sake da furaji wannan ya buga
to bangaren abubuwa sha'anin kiwon lahiya wani bangaren tsaro da sauran abubuwa na addinai ko masallatai ko tsotsoci akwai sa a wannan yanki naka
sashen addini dai muna da addinin na musulunci.
Akwai coci cikin garin?
Ba mu da coci. Amma muna da masallatai sosai.
Akwai kristoci wa'anda koda ba nan ba nan suke rayuwa suna zuwa wani wuri suna abin nan.
To wanda na sani akwai guda daya. Guda daya ne gare mu. Shi ma sai da je can ya bada shi wanda suke yi.
Kuma ba sangoma cikin ba.
Sangoma dai kowa ya addini shi. Eh mana. Kali na ba ni ba ka tona ba ni ko raka. Addinin ka da mun ciya zan dole sai kai nau.
Babu.
Kai ko ciya zaka sai nayi naka. Kinan kowa sha'ani shi. Yanda aka ce like like.
To ina maganar makarantun boko da na zamani. Akwai sodatattu a wannan yanki naka?
To gaskiya makarantun su ne ba mu da sodatacci. Inda yanzu ka ga yanzu na equal primary dai ce ke gare mu.
Na garin.
Na biyu ga mu da sai eje ba mu da sai eje. Yanzu ka ga yaran mu wasu sun ta jiratawa. Wasu sahu wasu nan da yake mun dan matso cikin birnin ta dan matso mu cikin birnin ake kawai kaga kana da hali ayano kan kashi jirata ko sahu sai kai dan ba dai kai transfer neman shi transfer kamar dushi nan kusan maradi eh to nan waye da muna da nan kalubale
kun yi lanti can baya ko kun kun bijire ma cigaban da aka samu wajen asa daya karatun boko wanda da a ce kun matsadin ku gaba a wancan lokacin nan da wadancan shekaru 40 din da yanzu kun samu an kula da ku wajen bangaren gina lakwaloli ko makarantun boko
mu ba a ce mun sha da baya bisa sa ya lakwal
kun yi tsawa can baya shekaru da
yawa so shekaru da yawa
an samu ministoci ko kuma deputoci daga yankin Adarawa
lalle ko ba a samu ministoci ba dai an samu dai ɗan wanda dai ɗan hokadar dai aka an samu ba ka gwalgwal
akwai manyan ma'aikata wanda ɗan asalin sa ɗan Adarawa ne
kwarai akwai su
dai na maganar bangaren siyasa jami'u in suka zo na wurin suna alfahari da yawan mutanen ko yin tuwa da ƙura'a
sosai ko suke alfahari sosai ma nan kasar jirata kamna ai jirata muke bi amma yanda suke alfahari da mu ko sauran ko jirata gari ba alfahari da ita kana tabbas
akwai proje masu kawo ci maka ko wasu abubuwa shin suna likowa yankin ku suna bada tallafin yana isa ga al'umma an ba mai gari
tabbas suna badawa amma yanzu abin ka san mai gari wani da wannan lokaci Allah ya kawo siyasa sai a dan mai da shi kauye
sai dai a shiga
cikin gari sai dai in matsala ce ta samu ko wani abu kuma an huma gari da yake shi amma dai shi jirgin shara dai
amma aka zo da abin sai a ce al'umma za a
ba al'umma za a ba yo ni ba al'umma bane mai gari ba al'umma bane kina mai gari ba su kudi gari shi ba har salar ga mai gari ba
babu albashi
yo ina da can tsotan ya dauke wannan alƙawali kuma Allah ya kawo wannan lokaci
yaro akwai manyan gonaka ga mai gari
ba su sun zama gidaje
na mutane
mu kaji ma inda ma babban ma kalubalen mu nan
me kalubalen
yawa gonaki mun sun koma gidaje
wa mai da su
a to gwamnati kuma al'umma ta yi yawa
kuna da wani abu wanda za a ce shine shidar an zo nan wurin ko wani abu da ake sarrafawa
to can ai abin da to kawai shi noman ne haci to yanzu ba hacin tunda zaka yanzu wasu wannan abin da aka shi wani da akwai da wanda ba su da gonakin babu gari ya canye yanzu abin da muke alfahari da shi hadama yanzu zogale wannan da muke aiki da shi kina kawai sune wannan akwai zogale a cikin perimeter to shi ne muke son gwamnati muna kiyaye gari ta yan hadama da ke garin mu ta kara kama mu a samu ko gandarin a maida mu ita ko nan mu zanki samu ko yan zogalen muna dan
na magana gototi na ruwa da wasu abubuwa duk sun samu
muna suka samu ga sanan nan ana ruwa nan ko gidana wallahi in ba ka san wurin banka ga ruwa na wuce wallahi ba ka
ruwa ko gidan mai gari
ba ka tsallakawa nan duk sun ce akwai koran musa nan cikin garin mu cikin gari ba su ba wai kawai ga cikin gari suke suna bada ta damu garin ma to wannan mu shi ma koke muna kashe gwamnati Allah annabi a kama mu tunda yana ga koran ta kai hudu da ta sanya mu gaba wallahi Allah dai kyauta kawai
to karshe mai kiran ku ga al'umma na yankin Adarawa me ya kamata su zama a duk inda suke aka ce wanga dan Adarawa ne
al'umma ta na Adara duk inda suke ko a gida ma ne ko a daji ko a wurin nema aka tai su zama to cinciya ma daurin ki daya su zama to ko masu kishi abinda ya kai ka tsaya a kan shi abinda duk aka ci ne ta hanya ne
masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka kamar yadda za ku lura lokacin da aka dibarwa wannan shiri ya kawo jikinsa. Amma idan sauran abokan aiki na gidan radio VOA Hausa, sunana Mansur Sani daga nan Maradi Jamhuriyar Niger, nake muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shiri da dan gari akan ci gari.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.